Manunia.
Gudan lallata ‘yan Najeriya ake a ɓangaren tsananin tsamin tsaro abu ne da ya taso daga cikin gida da kuma ƙetare.
Ita Najeriya tamkar mangoro ne, kuma masu kan jifan su ɗauko. To wannan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne.
Game da maganar zaɓen fidda gwani na jam’iyyun tarayyan da suka fara tattace guri kuwa wasu ‘yan jam’iyya ne suka ce sun gano ana nema a fara zure.
Idan jam’iyya ba ta nuna adalci ba, ta nuna mutunci ba, ta nuna kyautatawa ba, to a nan ake fara samun matsala.
System da aka yi adopted cewa delegates za su zaɓi ‘yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunaye.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekaru da ya sheka zuwa sabuwar jam’iyyar NNPP mai kayan marmari murgino bayanai akan dalilin da ya sa ya tsere.
Ba wai zuwa in a ba da haƙuri ba, ba rigima ce tsakanin ni da Ganduje ba. Rigima ce ta ba a shigar da al’umma da suka dace ba cikin gwamnati.
Shi kuwa Alhaji Atiku Abubakar da ke tafa fitikar farautar farauto ƙuri’u cikin jam’iyyar PDP da zaɓen fidda gwani gaya wa duniya. Ya ke cewa ɓangaren ilimi na cikin sassan da zai yi wa gyare-gyare.
Mun ɗauki alƙawari yajin aiki da malaman suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi.
Waɗannan faso mun ta muka taɓa cikin tarin mu da za ku ɗauki wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku ‘yan siyasa masu gaskiya da ‘yan ɓare-ɓare. Shiri na 66 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk ranar Juma’a ne kuke saurare. Mai yiwuwa sauraron kuma amma na batutuwan da ke baɗa ƙasa akan maganar tsarkake tsamin tsaro a Najeriya ce ta sa tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa Manjo Hamza Al-Mustapha ya ce matsalolin tsaron da ake gani fa akwai hannun wasu daga cikin gida, akwai kuma na ƙetare.
Abin da ike damuna da gasken gaske shi ne yanda aka tsara ake tafiya shekara 21 ga wata 6 kenan yanzu. Duka ana yin abu daya kuma an kasa gamawa. Abin tsoro anan shi ne za ka ga bataliyan ta soja in ka kwatanta ta da ɗan ƙaramin grup haka na ‘yan bindiga. Kuɗin da ake kashewa a riƙe ‘yan bindiga ƙanana ya fi kuɗin da ake kashewa a riƙe bataliya a lokacin yaƙi. To za ka tambaya wake ba su kuɗin, wake ba su makami, kwaya da artashi da bom da kuma abubuwansu na kwamfuta da suke riƙe da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cin masojoji ko kuma ƙauyukan mutane kawai. To akwai wanda suke aiki da su, to kuma wannan binciken ya kai ga gano waɗansu na waje. To wannan ya fi ba mu tsoro saboda ita Najeriya tamkar mangoro ne, kuma masu son jifa su ɗauko. To nan masu jifa su ɗauko su ne da na gida da na waje ne. Yanzu zan baka wani misali ɗaya ta kuran ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gani. Wani abin tashin hankali mai nauyi shi ne bindiga da take kaɗo jirgin sama. Ƙasashe huɗu ne a Afirka ake kaiwa, amma mazauninsu na zuwa inda suke shigo Afirka ta Najeriya ne kuma ta ruwa ne. Wannan bindigar tana da zango mai nisa kuma tana harbo jirgin sama kowane iri inda ta same shi shikenan. Amma daga Najeriya ake baiwa Congo, ake baiwa Mozambique, ake baiwa Mali. Masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunan su ‘yan China ne, kuma ‘yan wata ƙasa ce daban ba China ba. To amma masu siya a nan Najeriya suke, masu amfani da shi a nan Najeriya suke. Mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke faɗa suna da ita da yawa, har arewa maso gabas suna rarraba ta. Kuma wani abin daga inda suke yawace-yawacensu kaga soja da ɗan sanda duk sai su ta sa ido don su rika kama su a hanya, a hanya suke tafiya ba. Ta inda suke tafiya su je tsakanin gari da gari wani abu ne daban, shi kuma wannan ba zan faɗa ba ta yanzu bai kamata mu faɗa ba.
Da alamu dai a dawowar sabuwar jam’iyyar NNPP mai alamun kayan marmari ta Madugun Konkwastiya ta ɗore. Saboda shugaban jam’iyyar na ƙasa Farfesa Ahmad Alƙali ya ce matsalar da ake samu a jam’iyyu shi ne wajen zaɓen fidda gwani, saboda haka yanzu su sun bi komai sun shashshare.
Matsalar da ke samu yawanci a wajen fidda gwanayen da za su tsaya zaɓe idan jam’iyyar jam'iyya ba ta nuna adalci ba, ta nuna mutunci ba, ta nuna kyautatawa ba, to a nan ake fara samun matsala, a danna wani, a dora wani. To idan aka fara samun wannan matsala daga wannan lokacin, to har a jiga zaɓuɓɓuka ma ba za a samu sauƙi ba. So saboda haka shi yasa muka ɗauko takardunmu muka zayyana komai da komai taryan-taryan. Baya ga zuwa sai kuma yanzu ka je ka jiga su kirinin koyi, sai an je ka sa mutane ka sun sa hannu, ka nemo takardun ka certificate ɗinka ka sassaka, ina koyar da su a karatu, so shi ma na buƙatar lokaci. So abun yana da dabaru da kuma hanyoyi, kuma muna roƙon duk wannan jami'a wanda yake form to ya bi dokokin nan. Don saboda ya akan zo ka dauki mutane an ba su, an zar muku form, amma mutum mai makun ya bi dokokin zabe din, sai ya ce zai karya su ko kuma zai bankara su, kafin ta sai ko an gama zabe kundin tsarin mulki na Najeriya ko an zabe ka je majalisa ma za a yi bayyana kai da.
A daidai lokacin da ake durudurun dira dandalin daddale ta wajen zaben zakulo yan takara a jam'iyyu daban-daban a zaben fidda gwani na cikin jam'iyyun da ake kira a turance primary. Wasu yan takarar gwamna a jihar Adamawa da suka yi magana ta bakin ɗaya daga cikin su Alhaji Mustapha Umar Madaki sun ce sun gano sunayen da aka yi na wani ba su zaben fidda gwani, fa wasu sun zagaya suna ta faman zare-zare.
System da aka yi adopting cewa delegates za su zaɓi yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunaye waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegate. Za ka shi yasa muka zo mu sanar da duniya cewa akwai wasu mutane waɗanda suke ƙoƙari su ɓata mana tafiya. To mu ba za mu yarda da wannan ba, za mu tsaya haikan mu tabbatar da cewa an yi zaɓen nan yadda ya kamata, in kuma aka ƙi to lokaci na zuwa da za mu tsaya ko mu faɗa duniya abin da za mu iya yi. Jam'iyya ta rigaya ta shaida mana cewa za a yi zaɓe tsakani da Allah, za a yi zaɓe ba tare da an danne ko an gyara yankin kowaye ba.
Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kalawa Malam Ibrahim shekarun da ya sheka zuwa jam'iyya mai kayan marmari ga yawa duniya ke cewa ai dalilai ne dalla-dalla saboda haka dole ne su sulale.
Abinda ya kawo jayayyarmu shi ne tun da ake zaɓen 2019 muna da gayya yau shekara 20 suna mana biyayya, muka zo muka yi zaɓen nan gaba ɗaya muka ba da gudunmuwa, amma har zuwa zancen nan da nake da ke in ban da kujera ɗaya da aka ce daga cikin jama'arka gwamna ya ce ba ni mutum ɗaya mar kwamishina in ban da shi, kuma sun da ba a yi mana tayin musa a cikin gwamnati ba mu da shi. Aka zo zaɓen local government ko ex official na mazaɓata councilor ban san shi ba, ba a yi mana tayi ba. Ɗazu da kake cewa gwamna ya zo abin da ya kawo shi ba wai ya zo ya roƙe ni kan tafi ba, a'a ya zo ne ya sanar da ni wai an ce za mu tafi Abuja tare ana neman mu. Da ya tafi na bincika na ga cewa maganan nan ba haka take ba, saboda haka ban tafi ba. Amma daga baya da muka samu labarin cewa shugabannin jam'iyya sun kira mu, muka ga jirgi muka je, amma tattaunawar ba ta haifar da kuma domin mun gabatar da bayanai gwamna baya wurin ta ga ba ya adalci ba. So ba wai zuwa yi a ba da haƙuri ba, ba rigima ce tsakanin ni da Ganduje ba, rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati, cikin jam'iyya, cikin local government, kuma har zuwa yau dinnan zancen nan ba cin jaye ba.
Ganin yadda jam'iyyar PDP ta ni ta game da maganar zaben fidda gwamnati ta ce ta riga ta kammala tsare-tsare, yasa tsohon mataimakin shugaban kasa Ladatu Abubakar tunatar da duniya cewa yana neman shugaban kasa ne saboda su manyan gyare-gyare.
Na fidda abubuwa guda biyar wanda idan kun ba mu iko na rantse muku za mu aiwatar da su. Na ɗaya, mun ɗauki alƙawari wannan bala'i da APC ta kawo mana da na talauci da rajin aikin yi mun rantse za mu yi maganin wannan. Baya ga haka kuma mun rantse za mu dawo da zaman lafiya idan Allah ya yarda a wannan ƙasar. Baya ga haka mun ɗauki alƙawari yajin aiki da malamai suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi.
To daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kuka dade kuna nuna mana ana tare. Sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu rafi ko cewa kwanakin da aka ce da musu fa kullun aka kwana akan tashi fasukan dan kai. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 374 ne ga dukkanin masu guran matsi mu rafi iko su sallama da kan kullun da suke ganin sun yi dare dare. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kurin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar dokan ji a cikin wannan shiri da mukan tattaro ko daga wani bangare ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.